Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Numa da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 2 ga watan Janairu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan siyasa na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan jawabin shugaban Najeriya na sabuwar shekara. Muna kuma ɗauke da rahoto akan cece-kucen da ke faruwa tsakanin kamfanin sarrafa man Najeriya da Majalisar Dattawan Najeriya akan tallafin mai. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yanayin wutar lantarki a Najeriya, shin tana samuwa a inda kuke ko a'a. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Da alamun kawunan shugabannin kasar Iran sun rabu akan dalilan da ya haddasa zanga-zangar kin jinin manufofin gwamnati da ya dabaibaye kasar, da tunanin ko suwaye suke yin zanga-zangar da kuma ta yaya za a shawo kan matsalar, al'amarin da ke zama kalubale mafi tsanani ga shugabancin malaman addinin kasar da suka fuskanta tun 2009. Wanda ya sa hukumomin suka ɗauki matakin murƙushe 'yan rajin demokuraɗiyya da ake kira Green Movement. Yau Talata, shugaban addinin Iran Ayatollah Khamenei ya zargi abokan gabar ƙasar da laifin tayar da mummunar zanga-zangar ƙinjinin manufofin gwamnati da aka fara yi a makon da ya wuce. Gidan talabijin na ƙasar Iran ya ce an kashe wasu ƙarin mutane 9 cikin daren, wadda ya ƙara adadin yawan waɗanda suka mutu zuwa 20 sakamakon zanga-zangar da ya shafi tattalin arzikin ƙasar. A cewar rahoton, an kashe mutane 6 a wani ofishin 'yan sanda a birnin Qadarjan a arangamar tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar da suka yi ƙoƙarin satar bindigogi. Kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun ce an kashe wani ɗan sanda a Najafabad. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya isar da saƙo a shafinsa na yanar gizo na Twitter akan al'amuran Iran yau Talata, inda ya ce al'ummar ƙasar sun tashi tsaye domin kauda mulkin mallaka a ƙasar Iran. Shi kuma shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya lashe takobi cewa jami'an tsaro za su mai da martani akan masu zanga-zangar da kuma waɗanda suka karya doka.
Koriya ta Kudu ta yi tayin tattaunawa da kishiyarta Koriya ta Arewa akan yiwuwar Koriya ta Arewa ta halarci gasar Olympics na lokacin hunturu da za a yi a Koriya ta Kudu. Yau Talata, ministan yaɗa labarai na ƙasar Cho Ma-Yong-Kyung ya ce Koriya ta Kudu tana so ta gana da jakadan Koriya ta Arewa nan da mako ɗaya a ƙauyen Panmunjom. Wannan zaman zai zama tattaunawa farko a tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu tun watan Disambar shekarar 2015. Koriya ta Kudu ta buƙaci zaman tattaunawar bayan da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi jawabin shigowar sabuwar shekara, inda ya sanar da tunaninsa na aikata wagar ƙasar don shiga cikin gasar wasannin Olympic wadda za a yi a Pyeongchang. Jiya Litinin, shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya yi maraba da shawarar da Kim ya yi don tattaunawa, amma ya ce duk wani ci gaba da za a samu zai ta'allaka ne akan dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu, kuma ya kamata shugaban ya yi watsi da shirin nukiliyar Koriya ta Arewa.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kasar Pakistan ta kira jakadan Amurka a kasar domin ta nuna rashin amincewarta ga sakon da shugaba Donald Trump ya sa a shafinsa na Twitter, inda ya zargi kasar Pakistan da laifin baiwa 'yan ta'adda da ke fafatawa da sojojin Amurka a Afghanistan da ke makwabtaka da kasar mafaka. Mai magana da yawun ofishin jakadancin Amurka a Islamabad ya ce a jiya Litinin aka kira David Hale zuwa ma'aikatar harkokin wajen kasar domin tattaunawa akan sakon da shugaba Trump ya aika ranar sabuwar shekara a shafinsa na Twitter. Amurka ta dade tana zargin kasar Pakistan musamman akan jami'an tsaronta wajen yin kunnen kashi ko kuma taimakawa ayyukan kungiyoyin ta'addanci na Taliban da hakane na kai har-har kan sojojin kasar Afghanistan da waɗanda Amurka ke yi wa jagoranci akan har-hare ta kan iyaka. Islamabad ta musanta zargin taimakawa 'yan ta'addan kasar Afghanistan, a maimakon hakan ta yi korafin kai yadda 'yan gwagwarmaya ke amfani da makwabciyarta wajen kai har-har a Pakistan. A mayar da martani kan sakon Trump na Twitter, ministan harkokin waje na kasar Pakistan Quajav Asif ya faɗa a ranar Litinin cewa kasarsa za ta faɗa wa duniya bambancin gaskiya da kuma ƙage.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Manyan 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki a Najeriya na ci gaba da tsokaci akan jawabin sabuwar shekara da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a ƙasar. Ga rahoton da Madina Dauda ta aiko mana daga birnin tarayya Abuja.
Jawabin da shugaba Buhari ya yi wa al'umman ƙasa ya taɓo batutuwa ɗaya da suka jeɓanci shugabancinsa da ma yadda ayyukansa ke tafiya, hadda waɗanda yake shirin yi nan gaba, kamar na gina hanyoyin mota da kuma na jirgin ƙasa, da yadda zai ƙoƙarin wadata ƙasa da abinci, inda ya ce yana shirin hana shigowa da shinkafa daga ƙasashen waje. To ya yake kallon wannan jawabi na shugaba Buhari? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Abubakar Kari, malami a Jami'ar Abuja kuma mai fashin baki a al'amuran siyasa.
Wato wannan kaman ya shafawa mutane zuma a baki ne, shi yasa wasu suke ganin cewa ya fara kampani. Kuma abin sha'awa yanzu shine 'yan Najeriya za su bude da su ga cewa da gaske zai iya aiwatar da dodannan abubuwan da yace zai yi, saboda abubuwa ne da dama waɗanda za su yi tasiri kwarai da gaske game da rayuwar al'ummar Najeriya. To amma ana ganin cewa a cikin lokaci kankani ake so a yi su. Za a yi hakan ko kuma a'a magana ce ta siyasa?
Ko jawabin ba sabon bane dai, ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC a majalisar dattawa Kabiru Ibrahim Gaya, wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da ayyuka a majalisar, ya ce tuni har shugaba Buhari ya fada bada ayyukan gina hanyoyi a ƙasar.
Rezin ya yanke shawarar cewa sauran ayyukan nan zai bada su. Mu a wurin nan alheri ne a wurin mu, a wurin 'yan Najeriya. Musamman hanyoyin da aka yada su wajen shekara 18. An manta da su, an ƙi, yanzu President Buhari ya kawo ayyukan nan. So da haka shi a wurin sa burin shi ne ba da wannan ayyukan.
Duk da wannan kokari da 'yan jam'iyyar APC ke ganin shugaba Buhari yana yi, PDP ita ce jam'iyyar adawa, kuma tana cewa batun shugabanci da ke tafiya a Najeriya akwai kurakurai a ciki, inji Faruku Ahmed Gusau.
Ai ko yaushe shi shugabanci wannan da ke tafiya na Najeriya akwai kurakurai a ciki, dole a samu wannan matsala. Gyare-gyaren da yake son ya yi bai dauko hanyar gyaran shi ba, saboda mi a matsayin shi na shugaban ƙasa ya kamata ya jawo 'yan siyasa kusa da shi, ya danganta shi kusa da su, su ba shi shawarwari na kwarai, sai zama na wasu 'yan tsirarai sun blocking nashi.
A wani abu mai kaman mayar da martani, shugaban mata na kungiyar Buhari Mass Movement Hajiya Maryam Yunusa Danjaki ta ce koke-koke a batun shugabanci a jam'iyyar APC ya kai dole shugaba Buhari ya dau mataki.
Maganan wanda suke kawai da shugaban ƙasa mu abu yana ba mu mamaki, saboda APC jam'iyya ce ta talakawa, kuma talakawan Najeriya sun ɗauki amana da soyayya da ƙauna sun nuna ma wannan jam'iyyar tamu, wanda President Muhammadu Buhari shine shugabanmu. To farin jinin shi da soyayyar da ake mishi da gaskiyar shi yasa kowane talaka a Najeriya ya yarda da shi, aka bashi. To abinda muke son baba ya duba, waɗannan mutanen da suke kewaye da shi da ake ta korafi akan su, baba fa ya jara, saboda in ba haka ba talakan da yake son shi yau da ya bashi amana ba ma son ya juya mana baya, ba ma son ya ga an ci amanar shi a Najeriya.
Wannan jawabi na shugaban kasa shine za iya cewa wanda ya fi daukan hankali domin ya tabo abubuwa da suka jibanci mulkin sa a daidai lokacin da ake batun zaben shekara 2019. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda, har yanzu dai muna nan a Najeriya. A yayin da ake ci gaba da fuskantar matsalar mai a wasu sassan kasar, yanzu haka ana can ana cece ku ce tsakanin kamfanin mai na Najeriya da majalisar dattawan kasar. Daga Abuja ga rahoton Hassan Mai na kaina.
What I'm saying is that the landing cost, as I should sell it in the at the pump, 170 naira 40 kobo.
Shugaban kamfanin mai na Najeriya kenan, wato NNPC Dr. Mai Kantibaru, ya ce war kowace litar mai na isowa Najeriya akan naira 141 da kobo 40, amma shugaban kasa ya ba da umarnin ake saidawa talakawa akan naira 145. Hakan ne ma sa a depo muke saidawa dillalin man akan naira 133 da kobo 28. To sai dai kuma wannan kalamai na shugaban kamfanin mai na NNPC ya harzuka majalisar dattawan Najeriya. Sanata Kabiru Marafa shine shugaban kwamitin albarkatun mai na majalisar. An gaya mana cewar akwai tallafin mai, in haka ne to wane ne ya bada umarnin bayar da wannan tallafi? In za a bada tallafi to ai mu ne masu amincewa, muna buƙatar mu sani in hadda wannan tallafi lokacin da farashin mai ya cilla zuwa naira 145, abinda 'yan Najeriya suka yi imani da shi shine an cire tallafin mai. Yanzu kuma wani ya zo gaya mana cewar mai na isowa a Najeriya akan naira 141 akan kowace lita. Idan haka ne kuma to wane ne ya bada umarnin biyan wannan tallafi?
Who approved the subsidy of that payment of the remaining balance?
To koya masana ke kallon wannan cece kuce tsakanin bangarorin biyu. Muhammad I. Usman wani mai sharhi ne akan al'amuran yadda kullum a Najeriya.
Idan ka tuna yadda aka rage cikin wannan rudani na mai kusan shekara da shekaru gwamnatin shekaru a cikin wannan, sai ya wahala dama gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo ta ce yau dare ɗaya za ta iya saita harkar man fetur a ƙasar nan. Kuma idan ka duba batun abin da shi Mai Kantibaru yake faɗa, dole ba yadda za a yi a ce ana hako man nan a ƙasar nan a ce dole gwamnati ba za ta ba da wani tallafi ba kai tsaye ko kuma a kai kaice. Saboda haka abin da shi Sanata Kabiru Marafa yake faɗa a cikin wannan, wato abin da ake kira ne buri ya kama da mutum, dama can ana yi a lullube to yanzu ta tashi. Saboda haka ya kamata su binciko su suka biyu Marafa a matsayin na jagororin majalisa na fidda wannan batu a gaskiyance, su nuna kuma 'yan Najeriya ne su 'yan Najeriya su yanke hukunci.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Mai na kaina. To kamar da kuka ji a shirinmu na ranar ɗazu, wasu 'yan Najeriya sun kuka akan matsalar wutar lantarki. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan yanayin wutar lantarki a Najeriya, shin tana samuwa inda kuke ko a'a? Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Mun samu kira na farko daga Kaduna.
To Hajji Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Sunana Murtala ne, ina kiranku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, kana lafiya? Mene ne ra'ayinka?
Baci alo Hajji Maryam Dauda. To mu dai ba dai laifi gaskiya, kila za ka dan samu yanzu wuta za ki gaje dan kai awa biyu awa uku haka. Amma bai wuce daga wata ɗaya da ya wuce aka ɗan fara ba, amma daɗin da ya kawo dai sai dai a hankali wutan. To amma yanzu tun daga shi mai girma shugaban ƙasa ya mana alƙawura, ko kuma ya ƙara tabbatar da alƙawuran da ya ne dama tun a da ba sababbi ba, to Allah ya bashi ikon cikawa. Dai addu'an da nake masa kenan, amma akwai sauran aiki a gaban shi musamman fannin wuta. Gaskiya da fatan za ku tashi lafiya.
To amin, Allah ya sa. Mun gode Malam Murtala. Yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Ina magana da Sama'ila Efawa, kasin madaki karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi.
To Malam Sama'ila, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, wannan maudu'i na ku dai muka mun gani a kasar wutar lantarki tsakani da Allah.
To
alƙawarin Buhari dai, alƙawarin dai akan wutar lantarki, ni dai tunda nake gaskiya a jiha na Bauchi ban taba ganin wutar lantarki.
Eh.
Awa 24 awoyi ma ba za su yi girguwa ba. Gaskiya wutar lantarki mukan wani da wuta mu kwara har mun manta da dauke wuta a jihar Bauchi. Gaskiya mu alhamdulillah.
Da kyau. To Malam Sama'ila Isawa, mun gode. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana?
Maryam Dauda sunana, Alhaji Musa Ngaro, mai radio da recorder, kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
Alhaji Musa, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
Ta lafiya lau nake. To alhamdulillah, idan muka dauki wannan batutuwa na maganar wutar lantarki da aka dauko a yau, to gaskiya kamar inda Hausawa suke cewa babu yabo babu wallafa. Yawa, to gaskiya al'amari maganar wutar lantarki mu wani zubin mukan same ta a nan jihar Kaduna, saboda idan muka dauka dan kin ga kamar inda nake, kamar business ina na yake kawo, gaskiya wani zubin idan muka je in muka kunna wutar lantarki tun safe, wani zubin take ka karfe 2 ma ba a dauke ta ba, wani zubin kuma an dauke dan awa 1 za ka ga an dawo da ta har dare. Kuma to kin ga idan aka ce mutum bai samu, kaga an yi butulci. Kuma wannan mulki da mun tabbatar da cewa inda kamar inda muka ga wannan sabon shekara ta shigo, shugaban kasa ya magana akan cewa inganta abubuwa, to babu shakka muna fatan wannan abu mu gani a kasa karshe. Muna fatan Allah ya kara shugaban kasa lafiya, Alhaji Musa Garo a tashi lafiya. Na gode.
To Allah ya sanya mu ma, mun gode Alhaji Musa Garo da wannan ra'ayin naka. To har yanzu dai muna da sauran lokaci, muna son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wutar lantarki. Mutane da yawa sun koka akan cewa ba sa samun wutar lantarki a yankunan da suke, kuma gashi suna biyan makudan kuɗaɗe a matsayin kuɗin wuta. Wasu kuma suna cewa wutar tana samuwa. To shin a inda kuke, ya bayanin wutar lantarki yana samuwa ko kuma baya samuwa? Muna jiran ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Allah, har yanzu dai muna sauraron ku, ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun sake samun wani kiran yanzu haka daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Muna magana da Aisha Musa Garo, ne radio da recorder kasuwa.
A'a malama Aisha, kina lafiya? Ya akai sabuwar shekara, muna jin ki.
Lafiya lau na taya kowa da kowa murnar shiga wannan sabuwar shekara. Allah Ubangiji ya sa, inda muka ga farkon ta lafiya muka karshen ta lafiya.
Madalla Allah ya sanya. To ya bayanin wutar lantarki a inda kike?
Eh, to a yankin da nake gaskiya alhamdulillah wutar lantarki dan ba za mu ce ba a samu ba, akan samu dai zuwa awa 2 awa 3 in aka dauke sai dare za a kawo, aka kawo kuma shikenan. Sai gari ya waye. Muna so, muna fatan da gwamnati Allah ya sa ta inganta mana wannan wutar lantarki, kowa da kowa ya samu ta wadata. Al'umman Najeriya, muna fatan Allah ya ƙara inganta ku a tashi lafiya. Daga Aisha Musa Garo, ne radio da koda kasuwar.
To Aisha Musa Garo, mun gode da wannan ra'ayi naki daga Kaduna. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuma yau muna kira ne mu ji daga ra'ayoyinku akan yanayin wutar lantarki a Najeriya. Shin tana samuwa a inda kuke ko ku ba ta samuwa? Har yanzu dai muna nan Kaduna. Barka ka dai, da wa muke magana? Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna? To layin malami ko malama daga Kaduna ya goce, amma har yanzu muna da sauran lokaci, kuna iya kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kamar da yadda kuke ji. Bisa ga wasu daga cikin masu sauraron mu suka faɗi, yanzu wasu suna samun wutar lantarki, wasu kuma ba sa samun ta. So ku a inda kuke, ya ake samun wutar lantarki? Amma kuma dai kashi sai dai ga Jule can tana daga min hannu cewa lokaci ya kawo jiki, dan haka zamu dasa aya a yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake ba ku wata dama domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani bayanin daban.
Akwai abin da ya shafi na faɗa, akwai abin da aka saka kashi biyu a wannan sabuwar shekara ta 2018. To abin da ake gani shine akwai alif, wato harafin alif shine a farko. Shi wannan harafin alif yana magana akan kuɗi.
Madalla Malam Danlada Abdullahi kenan, masanin ilimin taurari a Najeriya. Sai a dakaci shirin demokradiyya gobe da safe idan Allah kai mu dan jin cikakkiyar hirar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Samu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda yanzu haka ana iya cewa ana dab da kammala wasannin kokowar gargajiya na wannan shekara, karo na 39 da birnin Zandar ke karɓar bakuncinsa, inda yanzu haka 'yan wasa guda hudu ne suka rage daga cikin 80 ɗin da suka soma wannan wasar. Daga cikinsu akwai Yahaya Kaka na Tawa wanda ke riƙe da takobin wanda ya lashe shi a shekarar ta gabata a birnin Tawa. Akwai Lawali Dan Tambay na Tawa, sai kuma Tasiru na Zandar da Isaka Kadri na Doso. Waɗannan dai wasannin na kokowar gargajiya suna ɗaya daga cikin wasannin da suka fi ɗaukar hankalin al'ummar ƙasar a duk lokacin da ake yin su. Kazalika ana samun tururuwar 'yan kallo dauko daga Niger, Najeriya, mahukunta na Niger da Najeriya kan halarci ƙarshen wasannin. Yanzu daga cikin hudun da suka yi saura za su kara gobe idan Allah ya kai mu a wasa kusan na ƙarshe, kamin biyu su saura su yi wasan ƙarshe da marice domin sanin wane ne sabon zakaran kokowar gargajiya na jamhuriyar Niger na wannan shekara ta 2018. Sai dai kusancewa a kokowar da aka yi a yammacin wani yau a dazu-dazun nan, labani na Difa ya ke hitowa kokowa a daidai lokacin da kwamitin da ke zuwa ya duba idan akwai garrama a cikin kokowa wadda ta hada shi da Tasi'u na Zandara. To an yi ta kiran 'yan Difa ɗin su hido da ɗan kokowar su, amma labanin ya ke fitowa abin da ya sa kwamitin da ke kula da harkar kokowa ya ba Tasi'u na Zandar kai kuma aka ci gaba da wasa. Wane irin hukunci ne ta hukumar kokowar gargajiya za ta doka ga su 'yan difaɗin ko kuma ga shi ɗan kokowar? Sai a gaba ko kuma baya an kammala kokowar za a jira a ji irin abinda kwamitin zai ce game da wannan lamari. Idan muka leko a filayen wasanni na ƙwallon ƙafa daban-daban na nahiyar Afirka, tsohon ɗan wasar ƙwallon ƙafan nan na ƙasar Gabon da ake ce ma Regis Manon ya rasu a ranar Litinin 1 ga watan Janairun da ta gabata. Haruna Maman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru 9 da suka gabata, wani lauyan Rasha kuma a kawun haraji mai suna Sergey Magnitsky ya bankaɗo wata zambar rubul biliyan 5.4 wanda ya daidai da dalar Amurka miliyan 230, a yayin da yake binciken wani kamfanin kula da kadarori mai suna Hermitage Fund da ke Rasha. Haka kuma ya gano cewa wasu jami'an ma'aikatar cikin gida ta Rasha suna da hannu sosai a cikin wannan al'amari. Sakamakon bankaɗo wannan zamba, jami'an Rasha suka kama Magnitsky suka kuma takura ko kuma musguna masa har ma da ta kwakwalwa a yayin da yake a tsare. A ranar 16 ga watan Nuwamba shekarar 2009 ya mutu a wata cibiyar da ake tsare mutane kafin gabatar da su a gaban shari'a dake birnin Moscow. Da farko jami'an Rasha sun ce ya mutu ne sakamakon cinkoson dake cibiyar da kuma rashin samar da isasshiyar kulawar lafiya, amma daga baya suka sauya labarin. An fara gudanar da bincike, amma duk waɗanda aka gano suna da hannu an soke laifukan da ake zargin su da su. A shekarar 2012 Majalisar Dokokin Amurka ta kafa doka mai suna Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability ta shekarar 2012, wacce ta tanaji azawa duk wanda aka tantance yana da hannu a cikin makarkashiya da Sergei Magnitsky ya bankado takunkumi. Haka kuma dokar ta bada damar azawa duk wani wanda ke da hannu ko kuma samun riba ko samun moriya daga tsarewa da cin zarafi da kuma mutuwar Magnitsky takunkumi. Dokar Magnitsky ta kuma tanaji azawa duk wani da yake da hannu cikin kashe-kashen gilla ko kuma azabtarwa ko wasu munanan laifuka da hukumar ƙasa da ƙasa ta kare haƙƙin bil adama akan mutane wanda suka yi ƙoƙarin tona asirin haramtattun ayyukan jami'an Rasha. A ranar 20 ga watan Disambar shekarar 2017, ma'aikatar kuɗin Amurka, ofishin kula da kadarorin da ke ƙasashen ƙetare ko kuma OFAC a takaice, ya ayyana wasu mutane biyar da ake nema sakamakon dokar Magnitsky. Mutum mai muhimmanci a cikin su shine shugaban jamhuriyar Chechnya Ramzan Kadyrov da kuma jagora a ma'aikatar harkokin cikin gida Ayub Kataev, waɗanda ke da hannu wajen kashe-kashen gilla ko kuma wasu munanan kare dokokin ƴanci da na ɗan adam akan ƴan rajin da ke aikin tona ayyukan jami'an gwamnatin Rasha ko kuma ɗaiɗaiku da ke buƙatar aiwatar da ko karewa ko kuma ɗabbaka ƴancin da suke da shi na ƴan adam a faɗin duniya. Daga cikin waɗanda aka azawa takunkumi har da Alexei Shechenya da Yulia Mayerova da Andrea Pavlov, waɗanda ke da hannu a cikin shirin damfarar da Sergei Magnitsky ya bankaɗo. Wannan ya sa adadin waɗanda ake son azawa takunkumi ƙarƙashin dokar Magnitsky ya kai 49 tun da aka kafa dokar. Waɗanda aka azawa takunkumin ƙila ba za su cancanci samun izini ko kuma visar shiga Amurka ba. Duk wata kadara da suke da ita a wuraren da Amurka ke da iko an hana su amfani da su, haka kuma an haramta yin mu'amala da su. Daraktan OFAC John E. Smith ya ce ma'aikatar kuɗin Amurka za ta ci gaba da ɗaukar mataki kan waɗanda ke da hannu a al'amarin Sergei Magnitsky, kuma za mu ci gaba da amfani da dokar Magnitsky wurjanjan a kan waɗanda suke karya ko take ƴancin ɗan adam a Rasha, ciki har da mutanen da suke da hannu a kashe-kashen gilla da azabtarwa da kuma aikata wasu ayyukan asha. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Madalla, yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
‘Yan Najeriya da suka tsere daga hare-haren Boko Haram sun ce fatarsu na sabuwar shekara shine komawa gida, amma sun roƙi gwamnati da ta taimaka wajen komawa cikin jama'a. Wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzeka ya ziyarci wani sansanin ‘yan gudun hijira a garin Minawa da ƙauyen Gawar da ke iyakar Najeriya da ƙasar Kamaru daga arewaci don gano burin ‘yan gudun hijira a sabuwar shekara. Wani bincike da ƙungiyar tallafawa ‘yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar a Minawa a kan niyyar ‘yan gudun hijirar ta komawarsu Najeriya ya nuna cewa mutane 7 a cikin 10 da aka yi wa tambayoyi sun bayyana niyyarsu na komawa da zarar an samu lafawar rikici da ake ciki a yankunansu. Muna da ƙarin bayani. A halin da ake ciki kuma, sojojin Najeriya sun ce sama da 700 waɗanda ƙungiyar Boko Haram suka kama sun tsere a arewa maso gabashin ƙasar.
To, da taƙaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ta'aziyya ga wakilin sashen Hausa Malam Manisha Aibu a maraɗin jamhuriyar Nijar saboda rashin mahaifansa mai suna Sha'aibu Tunaudat Maitaba a garin Mata Mulki, wanda ya rasu a safiyar yau Talata. Allah ya ji kansa kuma ya ba sauran 'yan uwa da abokan arziki haƙuri da dangana aman. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni da injiniyanmu Malam Zubairu, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.